yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro farkamu da wannan la'asariya. Da fatar ana cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ta Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na ranar yau Lahadi 9 ga watan Agusta na shekarar 2020. Tabar mu fara da muhimman kanin labarai.
Aisha, Amurka na ci gaba da zama wadda ta kowace kasa yawan masu dauke da cutar corona. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya dau mataki don tsawaita wa'adin tallafi ga miliyoyin Amurkawa waɗanda suka rasa ayyukansu saboda annobar corona. Sannan shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai karɓi bakuncin taron masu bayar da gudummawa na ƙasa da ƙasa ta yanar gizo don tallafa wa ƙasar Lebanon wadda wata babbar fashewa ta yi wa illa.
Kanan labaran kenan aka saurara. Bayan an ji halin da duniyar ta wuni, za a ji cewa a karin farko tun bayan bullar annobar COVID-19 hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta gudanar da zaɓe a jihar Nasarawa. Ko yaya zaben ya kasance?
Zaɓe na tafiya inda ya kamata. Na wanke hannu kafin na sa hannu a cikin ƙuri'a, kuma an ɗauki abin gwadawa, an sa min a fuska kafin na dangwala.
A ƙasar Ghana kuma dan takarar shugaban kasa ya ce baya kin tsarin karatun sakandare kyauta a kasar.
Ilimin manyan makarantun sakandare kyauta ya zo kuma ya zauna
illa yadda ake gudanar da shi. Sannan muna da rahoto na musamman game da yadda farashin kayayyakin abinci ke hauhawa a Najeriya. A yau ranar Lahadi kamar kullum muna dauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahiru Mishanu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka na ci gaba da zama wadda ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar corona. Akwai masu ɗauke da cutar a ƙasar yanzu sama da miliyan 5 bisa ga matattarar bayanan jaridar New York Times. Ƙasar Brazil na biye da Amurka da sama da miliyan 3, sai India mai sama da miliyan 2. Jiya Asabar ƙasar Brazil ta zama ta biyu a duniya bayan da adadin mutanenta da suka mutu sanadiyar cutar ya zarce 100,000 bayan Amurka wadda ke ta daya da yawan mace-mace sama da 162. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro a makon jiya ya ce ya ci karfin cutar ta corona duk kuwa da yawan mace-mace. Shi ma kansa shugaba Bolsonaro warkewa ya yi daga cutar ta corona a watan jiya, kuma ya ce ya yi duk abin da ke yiwuwa don ceton rayuka. A cewar kwararru, saboda rashin ingantaccen tsarin gwaji, yawan masu dauke da cutar a Brazil na iya maninka wannan adadin har sau 6. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya dau mataki don tsawaita wa'adin tallafi ga miliyoyin Amurkawa waɗanda suka rasa ayyukansu saboda annobar corona. Sannan ya jinkirta biyan haraji ga wani rukuni bayan da wata tattaunawa da majalisar dokoki ta tarayya kan tsarin bayar da tallafi ta cije. Yayin da yawan masu dauke da cutar corona a Amurka suka kusa miliyan 5, sannan waɗanda suka mutu kuma 162 zuwa jiya Asabar, Trump ya bayar da umarnin a ƙara biyan dala 400 duk sati ga marasa ayyukan yi, wanda da sulusi guda ya gaza yadda ake biyansu a baya 600, wanda wa'adinsa ya ƙare. Dama majalisar dokokin tarayya ta bayar da wa'adin wannan biyan zuwa ranar 1 ga wannan wata na Agusta ne, kuma tattaunawar tsawaita wa'adin ta cije jiya Juma'a, inda 'yan Democrat da fadar shugaban Amurka ta White House ke da wagegen bambancin ra'ayi kan batun. Dama majalisar dokokin tarayya ta bayar da wa'adin wannan biyan zuwa ranar 1 ga wannan wata na Agusta ne, kuma tattaunawar tsawaita wa'adin ta cije jiya Juma'a, inda 'yan Democrat da fadar shugaban Amurka ta White House ke da wagegen bambancin ra'ayi kan batun. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai karɓi bakuncin taron masu bayar da gudummawa na ƙasa da ƙasa ta yanar gizo da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a yau ɗinnan Lahadi, saboda a tara ma ƙasar Lebanon kuɗi biyo bayan babbar fashewar nan ta daura da tashar jirgin ruwan Beirut a makon jiya wadda ta halaka mutane 158 ta kuma raunata 6,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi ta kafar Twitter jiya Juma'a cewa zai hallara bayan da ya tattauna da Macron da kuma takwaran aikinsa na Lebanon Michel Aoun, yana mai ƙarawa da cewa ya kamata kowa ya taimaka. Za mu yi wani babban taro ta waya ranar Lahadi da shugaba Macron, shugabannin Lebanon da kuma shugabannin sauran kasashen duniya. A halin da ake ciki kuma jami'an tsaron kasar ta Lebanon sun yi ta jefa barkonan tsohuwa jiya Asabar kan dubban masu zanga-zanga waɗanda suka taru a babban dandalin Beirut da nuna bacin ransu kan yadda gwamnati ke tunkarar fashewar wadda ta yi kaca-kaca da sashi mai yawa a birnin.
Yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu kafin Ibrahim ya karanto mana wasu labaran. A yayin da ake ci gaba da fama da annobar coronavirus, hukumar zaɓe mai zaman kanta na Najeriya wato INEC ta gudanar da zaɓen wanda ta ɗauka a matsayin zakaran gwajin zaɓuka masu zuwa a wannan lokaci na annobar coronavirus. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji na da cikakken rahoton.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta gudanar da zaɓen ɗan majalisa mai wakiltar Nasarawa ta tsakiya a majalisar dokokin jihar Nasarawa. Zaɓen shine karo na farko da hukumar zaɓen ta gudanar bayan ɓullar cutar coronavirus a duniya. Hukumar zaɓen ta ce ta ɗauki wannan zaɓe da muhimmanci wanda ta ayyana shi da zama zakaran gwajin dafi na zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Edo da Ondo ta yadda za ta tsara yadda zaɓen zai gudana bisa tsarin matakan kariya kan cutar. Na zazzaga wasu rumfunan zaɓen ga abin da wasu jama'a ke cewa.
Sunana Honorable Usman Bala Ahmad. Wannan zaɓe ya zo da wasu abubuwa da dama na wannan COVID-19 da ake ciki, zaɓe yana tafiya da kyau kuma akwai social distance a ciki, kowa da kake gani a nan yana da mask.
Sunana Abubakar Suleiman Marafa. Zaɓe yana gudana wani wurin yana yi wani wurin kuma baya yi.
Me baya yi?
Kamera da suka zo da shi wanda yake ɗaukan hoto.
Baka samu ka yi zaɓen ba dai kenan?
Eh to yanzu ba samu na yi ba amma kuma zan tsaya yin zaɓe.
Hawa Abubakar, zaɓe na tafiya inda ya kamata. Na wanke hannu kafin na sa hannu a cikin ƙuri'a kuma an ɗauki abin gwadawa an sa min a fiska kafin na dangwala wannan siyasa.
Jami'in hukumar INEC da na tarar a wata rumfar zaɓe ya ce sun samu matsala da wata na'ura amma sun shawo kanta.
Abdullahi Lawal Kurguji. To alhamdulillah shi ne ya yi kyau don karfe 7 na safe muna na a nan. To matsalarmu da shi ne taps, wani abin muna yin amfani da mashinin guda biyu ne, katrija da kuma tap. Tap ne shi ke ba mu dan ciwon kai kaɗan.
Na kuma garzaya fadan mai martaba sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibril wanda ya bayyana fatan irin shugabanci da duk wanda ya samu nasara ya kamata ya yi.
Duk wanda muka zaɓe shi ya wakilce mu, a yanzu alƙiblarmu da muke dubawa shi ne alƙiblar ci gaban al'umma. A lokaci ya wuce a kwashi kuɗi a sayo wa mutane babura daga ƙauyuka su guje wa gonakinsu su shigo birane. To yanzu tun da sabuwar gwamnatin nan da ta shekara 5 alƙiblarta ita ce a koma gona mu ciwar da kanmu. To wannan ya sa waɗansu daga cikin 'yan siyasa sun fara canja nasu alƙiblar. Maimakon a sayo babura a shigo gari ana ta Hauragiya, ana sayo musu famfuna na ban ruwa inda ake noman rani, akan sayo musu garman shanu.
Sanata Abubakar Sodangi wani jigo ne a jihar Nasarawa ya yi tsokaci kan zaɓen.
Zai je ne ya yi dokoki ta ƙasa, in aka kawo kasafin kuɗin nan me za a kaso ma Nasarawa mazaɓensa, hanyoyi, ilimi, kiwon lafiya, tsaro, shi kanshi da abin da yake samu dan alawa me zai yi ya ga ya taimaka ma mutane talakoki da suka zaɓe shi.
Shugaban karamar hukumar Nasarawa Muhammad Sani yace tun farko sun sanya ƙwararren matakan tabbatar da an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da bin matakan kariyar cutar COVID-19.
Muna da jami'an tsaro wato Nigerian Police kaman guda 500 don a tabbatar da cewa an ɗauki mataki wajen tsaro.
Tsohon dan majalisar Marigayi Suleiman Adamu shine mutum na farko da ya mutu da cutar coronavirus a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da ƙarin labaran duniya.
Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani yau ɗinnan Lahadi ya yi shelar sakin rukuni na ƙarshe na fursunonin Taliban 400 wanda ya zama sharar fage ga tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen Taliban bisa ga jagorancin Amurka. Wannan shawarar da Ghani ya yanke ta biyo bayan babbar haduwar majalisar jama'a wacce aka fi sani da Lauya Jirga, wadda ta shawarce shi ya saki fursunonin a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Taliban da zummar kawo ƙarshen mummunan yakin da aka shafi shekaru wajen 20 ana yi a ƙasar ta Afghanistan. Yarjejeniyar ta ran 29 ga watan Fabrairu ta tanaji sakin fursunonin Taliban 5,000 a madadin sakin jami'an tsaron Afghanistan 1,000 waɗanda Taliban ta yi garkuwa da su. Mutane akalla 9 ne suka mutu baya ga kusan 20 da suka samu raunuka jiya Asabar a wani harin bom a wata mashigar sansanin sojin Somalia a Mogadishu babban birnin kasar, a cewar wasu ganau da kuma jami'an tsaro. Wasu jami'an gwamnati da muryar Amurka ta tuntuba sun tabbatar cewa 8 daga cikin waɗanda aka kashe din sojojin gwamnati ne, sai kuma wasu ƴan uwa da iyalan sojoji waɗanda ke sansanin a lokacin da su ma abin ya ritsa da su. Wani jami'in ɗan sanda mai suna Adan Muhammad, wanda ke ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kai ɗauki, ya gaya muryar Amurka cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake cikin wata mota ne shaƙi da bama-bamai ya dumfari mashigar gaba ta sansanin sojin a Guje, amma dogarawan tsaro suka buɗe mar wuta don tsaye da shi gabanin tayar da bom ɗin. A ƙarshe, yau Lahadi, ɗan ƙasar Belarus ke zaben shugaban ƙasa, inda 'yar takarar ɓangaren adawa Svetlana Tikhanovskaya take ƙalubalantar shugaba mai mulkin murɗiya Alexander Lukashenko, wanda ya wa'adi 5. Tikhanovskaya, 'yar shekaru 37, ta shiga takarar bayan kama mijinta da aka yi a watan Mayu, wanda ɗan adawa ne da kan yi rubuce-rubuce ta kafar intanet kuma mai sha'awar takarar shugaban ƙasa mai suna Tikhanovskaya, tare da alƙawarin sakin fursunonin siyasa da kuma gudanar da sabon zaɓe. An tuhumi Tikhanovskaya, ɗan shekaru 41, da harar wani jami'in ɗan sanda da kuma shirya wata babbar zanga-zanga, ya musanta zarge-zargen. Ko da yake Tikhanovskaya, mai koyar da harsunan Ingilishi da kuma Jamusanci, ba ta da gogewar siyasa, nan da nan ta yi fice ta zama wata tauraruwar siyasar ƙasar kuma mai ƙalubalantar Lukashenko, inda dubun dubatan 'yan ƙasar ta Belarus ke goyon bayanta. To amma jami'an zaben sun yi ma Tikhanovskaya rijista ne don suna ganin ba za ta yi galba ba, a yayin da suka ƙin rijista ma wasu 'yan takarar shugaban ƙasa 2, wato da Valery Sepkalo, wani tsohon jami'in diplomasiya, da kuma Victor Babari, wani tsohon ma'aikacin banki wanda yanzu haka ke fursuna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu bari mu mai da hankali akan taskar rahotanninmu. Ɗan takarar jam'iyyar NDC kuma tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya ce ko da ya yi nasara a zaben ƙasar mai zuwa ba zai dakatar da shirin ilimin sakandare kyauta ba. Daga babban birnin ƙasar Ghana, Accra, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwan Abbas na ɗauke da sauran bayani.
Mr. Mahama ya faɗi haka ne a lokacin da ya kai wa babban sarkin Dagbon Yana Abukari ziyaran ban girma.
Free senior high school education has come to stay.
Ilimin manyan makarantun sakandare kyauta ya zo kuma ya zauna. Wani ya gaya muku cewa ni John Dramani Mahama, ɗan DA Mahama, zan shafi karatun manyan makarantun sakandare kyauta ku gaya ma me shin shi babban makaryaci ne. Abinda nake ki shi ne yadda ake zantar da tsarin ta hanyar da ba ta da kyau, wadda kuma take jawo wa iyaye malaman yaran makaranta da ɗalibai damuwa. Abinda nake nuni shi ne za mu iya zantar da tsarin da kyau, inda wannan gwamnatin ta yi amfani da tsari na cigaba da sabbin makarantu 200 na manyan makarantun sakandare da ba mu samu kanmu cikin mawuyacin hali da muka tsunduma a tsarin karatun sakandaren kyauta ba. John Mahama ya kara da cewa ya ziyarci tsohuwar mazabarsa da kuma Bamboi inda ya ga irin waɗannan makarantu da ya gina a Bamboi da dubannin ɗalibai na amfani da su.
I visited my former constituency. I went to Bamboi.
A ranar da na yi rajista masu zaɓe na ziyarci tsohuwar mazaɓana na tafi Bamboi mun ga ɗayan waɗannan na sabbin makarantu a Bamboi. Yau wannan makaranta na aiki yara na karatunsu na sakandare a ciki. Inda ba mu gina makarantar nan a wurin ba da dubannin dalibai da ke karatu a ciki da sai dai su tafi makarantun sakandaren Bole ko Wanci ko kuma Kintampo domin su ne makarantun sakandare da ke yankin mafi kusa da su. Da kuwa sun tafi sun ƙara girman yara ko yawan yara da ke makarantar da dama ta cika ta tumbatsa. Domin haka inda wannan gwamnati ta ci gaba da gina sabbin makarantun 200 da muke ginawa da ba hali da muke ciki ke gaba. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. A daidai lokacin da gwamnatin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake kokarin farfado da harkar noma domin kasar ta iya ciyar da kanta, farashin kayan abinci da manoman cikin gida ke nomawa na tashin goron zabi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya hada mana rahoto na musamman a game da wannan lamarin.
Dogaro da kai shine babban matakin bunƙasa tattalin arzikin kowace ƙasa. Da wannan azuci, shugaba Muhammadu Buhari ya bullo da shirin a koma gona ya haramta shigo da shinkafa daga ƙasashen waje. Da nufin manoma da al'ummar ƙasa su amfana da wannan shiri mai dogaro da kanmu. Al'amarin ya fara yin tasiri sai dai kuma kash lamarin ya ci karo da halayyar mata 'yan Najeriya. Yanzu farashin shinkafa bai da kai, duk sanda ka je sai ka ji an ce maka ta ƙara yin sama. Shin me ke dalili? Abdullahi Rogo na kamfanin sarrafa shinkafa ta ASM Rice ya yi mana ƙarin bayani.
Yanzu dai anan kusa-kusan nan in ka je kana neman shinkafar ma ba ma za ka samu mai kyau din ba. In kana son mai kyau sai ka je nesa daga inda kake, misali kamar daga Kaduna zuwa Sokoto zuwa Maiduguri zuwa Yobe. To transport da za a kashe daga Gashuwa zuwa nan shi ke haifar da kuɗin da take ƙarai. Kuma duk da haka wanda zai sai guda ɗaya 19,000, wanda zai saya kuma idan sayar ne muna sayar mishi 18,500 duk daga cewa daga Yobe muke samuwa.
To ko kun samu mishira a lokacin da aka hana gazirgan manya-manyan motoci jiha zuwa jiha?
Kana tafiya a boye za ka tafi, a boye za ka dawo. Wannan ya yi sai sa da ɗan abubuwan da za ka kashe a kan hanya na ma'aikata masu motan masu ma kansu sun ninka kuɗi wajen ɗaukowa.
Dattijo ina mafita?
Mafitar dai shine gaba ɗaya dai mu koma ga Allah mu yi gyare-gyaren halayenmu. Shinkafar akwai ta gaske, an ɓaɓɓoye ne ana jiran dai wai tafi haka sannan a fito da ita. Tsakanin da Allah akwai shinkafa, ba za su fitar mawa da mai kyan ba, mai kyan suna jiran ta dan hau.
To babu wani irin taimako da za ku nema wajen gwamnati?
Ni ina roƙon gwamnati ta sa ido akan control din na price akan abinci don talaka ya ji sauki. Yanzu babu.
Na so ake sa ku?
Gwamnati take sa wa dama, yanzu ba a sa ba. Gaskiya shi yasa kowa yake cin karen shi ba babbaka.
Yanzu da kana nufin ku ku sayo shinkafa ku ku sarrafa ku ko me su suke ba ku farashin da za ku sayar?
Da ba.
Eh,
kware da gaske.
Shekarun nan
ai ban manta ba, zan iya tuna 19 kaza ba, amma dai zamanin wancan shugaban kasar nan Yakubu Gawan. Ni dan kasuwa ne a jihar Kaduna nan a Central Market. Muna da masu zagayowar mu. Su zo su tambaye ka nawa ne kaza. In ka faɗa abin suka ji ya haura, wannan dalilin zai sa su kama ka.
To a halin yanzu dai ana saida shinkafa kilo 50 akan 21,000 zuwa 22,000, wannan kuma ya danganci ga kyanta. Al'amarin ma har ya kai ga taliya wacce ake sarrafa ta a nan gida Najeriya. To komi ma'auna Tiya da Mudu za su ce game da wannan al'amari.
Sunana Maman Julie. Ka gani in muka je kasuwa yanda mun sai shin zamu yi lissafi nawa ne ya kama a mudun da muke sayar sai mu sayar da shi a farashi. So yanzu nan gaskiya kayan yana kara farashi ne. Kamar masara yanzu muna saye shi 16,500. Buhun shi shinkafa muna saye 48,000-49,000. Kamar na tuwo har 50,000 muke saye buhu daya.
To amma wata biyu ko uku baya nawa kuke sayen shi?
Muna sayen shinkafan tuwo 42,000-41,000.
Amma kun sai 32.
Lokacin da mun sayar 32 lokacin ina ji watan azumi yana 35, 32, 34. To amma yanzu gaskiya shinkafa inda mai kyau ne za a saya sai an saye shi 49,50,000 na tuwo na dafawa 47,48.
Me yake kawo wai canjin farashin shi?
Gaskiya mu yan kasuwa tunda ba daji muke fita ba, ba za mu san mene yana kawo matsalan karawan kaya ba. Kudi wani shekara kamar lase kaya bai kara kudi ba. Wake an fadi sosai a wake 200 har yazo ya kare. Gaskiya mai su sayan wake sun yi asara sosai. Manoma su ma ba su samu amfani a cikin noma ba. Shin shekara nan kuma kayan ya kara kudi sosai, manoma su dan samu nasu a ciki.
Kostomomi dan sun zo sai. Suna zuwa saye kamar da?
Suna zuwa saye amma muna samu challenges. Domin customers sun zo za su ga mu ne muka kara kudi.
Ba kwa iya zuwa kamar ku je daga hannun manoma ku saye shi ko zai muku sauki?
Ai ba yanda kai dan kasuwa ka ce sai ka je ka nemi mun noma wanda yayi noma tukuna ka saya wurin shi ba ka so shi ba kenan. Ba za ka iya samu ba zai ishe ka ba. Dole sai ka je wuri dan kasuwa dan wanka da suna kawo daga daji ka saya.
To kuma ga na gidan kuma ya zo ya gagale mutane har ya fi na da na kudin ma wanda ake kawo daga waje.
To problem din rashin kawo daga wajen dole shinkafa ya kara kudi. Ko na wajen yanzu inda wanda an samu an shiga da shi 26,000 buhu daya. Kuma buhu din namu da 30 ne a ciki. Amma namun da muna saya 48,000 ko 50,000 mu da 70 ne. Amma ya cika zai kai 72 ko da uku. To kuma an ce manoma su koma gona. Wani bai da karfin da zai samu takin din nan yayi noma ya wadata. Wanda zai ci ma in ya kai cin kokorin shi in ya samu rabin buhu ya sa ba zai ma ishe shi wanda zai ci ba. To ya ake so a noma ya wadata. An gwamnati ya ce a koma gona su yi tamako. In ma an yi tamako aka ba wayanda an ce ku kai ma a wayanda suna karkashin ku ba su kai ba. Abinda yana kashe mu Najeriya kenan. Kuma kai ma kaga yanda daji mutum baya iya shiga. Ba kwanciyar hankali ba zama lafiya mana. Ko yana jin tsoron shigan daji. Addu'a zamu yi Allah ya kawo mana saukin komai. Sai yanzu mun shiga August to kaga sabon shinkafa namu nan nan kamar Kaduna ina ne kaga sabon shinkafa zai fara shiga. Kaga sabon shinkafan da aka ce ya shigo yanzu Sokoto Kebbi. Amma anikin namu na Kaduna bai shigo ba. In Allah ya yarda zai rage. Amma gaskiya bana kam abinci ya sada.
To ya corona ya dan shafi harkan kasuwancin ku?
Gaskiya ya shafa.
Shin ko a nawa ne kananan yan kasuwa da kan bai manoma har zuwa gonakin su su siyo buhun shinkafa mai bawo? Abdulaziz matashi ne dake aiki wajen casar shinkafa. Ya kara mana bayani.
Wasu sukan ce sukan samu ta 14,000-13,000 amma da kamar wata 8 baya ka suka wuce. Akan samu ta 10,000-10,500 jimbu irin na masara din nan 14 amma yanzu ta kan kai har 15 ma saboda yanayin boyewan abubuwan da suka yi.
Kenan da wannan bayani canza halayyar mu ta san kai ya zama wajibi. Tsara gaskiya dole. Gwamnati kuma ta maida hankali ga dawo da hukumar nan ta kayyade farashi ta yadda al'umman kasa za su amfana. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi, ana sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ta yanzu ga Madina Dahiru Mishanu da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu barkonku da warhaka, barkonku da sake kasancewa da ni Madina Dahiru Mishanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Duba da yadda cutar COVID-19 ta mamaye duniya ta kuma hana a gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba. A cikin makon da ya gabata mun tattauna da wani matashi mai gudanar da kasuwancinsa ta kafar internet wanda ke sayar da yadudduka da kuma yi wa mutane dinki amma fa a internet. Ya bayyana mana yadda yake gudanar da ayyukan nasa duk da cewa wannan fannin nasa yana buƙatar mu'amala saboda ganin yadudduka da kuma auna mutane. amma a yau zai yi mana bayani kan babban darasin da cutar COVID-19 ta koya masa.
Babban darasin da wannan yanayi na corona ya koya mini suna da yawa, amma babban darasin da kuma shine amfanin kafafen sada zumunta ko inji internet, saboda ba dan internet ba so ba sun yadda kare za su karanci ba a wannan yanayin na kulli, so saboda internet abubuwa su sauki ko da kake so ko kana a gida za ka iya samu za ka maka bilhonci ba damuwa ba. To kafafen sada zumunta sun taimaka ainihin wurin ganin abubuwa sun zama da sauki a cikin wannan yanayin na kulli. Yanda na samu kaina lokacin da aka rufe wurare da zirga-zirga, gaskiya na yi ne marar daɗi. Duk da kike a garin da nake ba a yi wancan kullen na duka ba, an ɗan yi wani rabe-raben kulle ne. Amma wani lokaci ne na lokaci aka ce mu shiga mu kulle lokaci kaza mu buɗe lokaci kaza. Su kuma lokacin da aka ba mu musamman lokacin da muka samu kamar lokacin sallah ne, kuma kakin mu muna sai da yarda kani da ɗinki. Sau lokacin sallah lokacin aka buƙata kayan ɗinki da yawa. So lokacin muke cikin kulli babu lokacin da shine zamu samu mu yi aiki sosai din kuna sosai na dai kenan. Na biyu zirga-zirga, ko da COVID-19 ta zo lokacin kakin mu sun ƙari, saboda akwai wani abu da sana'a ta tafi take so shine mutane su kullum suna so suka sabon abu. So yana da kyau in kan da an jira kan su dan tafi sannan kawo sababbi. So kayan sun tafi muna ƙoƙarin zamu kawo sababbi mu sa oda ko mutum mu zo da su kawai sai aka shiga wannan kullum. So ba mar kayan ƙasa ga kuma shi lokacin an yi dai lokacin sallah kuma shi ana zaga-zaga, so akwai damuwa sosai gaskiya. Sannan lokacin da aka ba mu shiga mu kulle a lokacin baya isan mu samu dama mu yi ayyuka da kamata mu yi wa mutane. So dole muka samu muka amfani da wasu hanyoyi da za mu gamsar da mutane.
To Malam Abubakar, ka fuskanci wasu ƙalubale kuwa?
Kalubalen da na fuskanta kafin COVID-19 shine ina sabon fara business din a kafafen sada zumunta. Ga mutane su kafin mutane su yarda da kai, su amince da kai, su fara sayen kayan ka online. Gaskiya za ka da lokaci kafin wannan abu. Wani lokacin COVID-19 ta zo wani sabon kalubale ne, saboda gaskiya mutum ya auna kanshi a kan shi tuwa maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba. Wani mutum zai sama ta auna shi ba daidai ba ya tuwa maka sai saboda ita ba ta iya ba, ita ba maɗinkiya ba ce tura mishi kayan ba su mishi ba ko su matse mishi ko su mishi yawa na ɗaya kenan. Na biyu akwai ƙalubale, mutanen mu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cutar yake ba, kuma wasu ba su ma yadda ba. Za ka ce mutum ya bi ƙa'idojin da kamata ya bi ko ya mu'amala da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai yi ba. Misali zan baki, akwai wanda ya zo ɓana ya ce sai ya shigo ya wuce ce mishi a'a ya wanke hannun shi sannan ya sa face mask takunkumi sannan ya shigo. Yadda shi ba zai haka nan ba, in dai ba zan bai shigo da saba ba mai Allah da muka saba to gaskiya shi sai dai ya fasa yanka na anje ni kuma gaskiya ba zan yadda ka shigo ba ba tare ka ba irin hukuma ba saboda gurin kar ka liƙa mun ko ni in liƙa maka. Yadda shi ba zai dira nan ba, shi bai dira nan mutum tun matsala kala wani wayi so haka dai mutum ya tafi muka fasa wannan cikin kafin ma wannan ko ince bayan wannan akwai wanda ya zo lokacin muna cikin tsananin tsoron cutar ya zo kasuwa mun ya wani jirgin sosai ya zo lokacin nan ko kudi ba na saka ba ko kudin ma kya masa nake ganin ke cikin da zai alƙi a kudi da ta zo same ni na shi mishi ya imma transfer ita da shi zai bar kashi ni ba zan karbi kudin shi ba gaskiya ni tsoro ne so wallahi haka muka fasa cikin nan abun bai yi ba in ga biyu kenan. Inda na shawo kan kalubalen da ke fuskanta ko in ce na fuskanta wani ranga muke farko kafin COVID-19 don su muna sababbin farawa. So kawai na wani ne na gayin nuna mutane shiga wannan abun ba ya dora ba ne da suka ne kuma wanda suka saya suka gwada na ba misali da su aka dai muka ci hadde da suka dada mu. Na yi gwamnatin COVID-19 na ta kokarin ruwa daga mutane na musu bayanin cewa lona a aerosin da kuma da basuwa daidai ne a bi su da haƙuri da yanayin da saukan musuki duk ba da ɗin su ke ji ba haka dai yan wadda wakan mutane haka dai sani har mafiya suka gane suka bin ƙaƙarin aidojin da kamata ta bi sun mai mu'amala haka abin ya kasance wasu kuma ba su gane ba.
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Da fatan kun amfana da darussan da ke cikin sa. Kamar yadda kuka sani sunana Madina Dahiru Mai Shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allah.
Mr. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. A duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Leo Sahidu da ya hada mana shirin baki daya sai injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azu ne ke fatan alheri. Ma'assalama.